أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يوم جمعة منا كيرغا بكوي غوات رمضان هجرة 1438. zamu ci gaba da tafsiri a inda muka tsaya. zamu tashi a aya a cikin suratul baqara aya ta 255. Allahu la ilaha illa hu.
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وانا آية ana saninta da ayatul kursi, tana da babban matsayi a cikin alqur'ani mai girma. Ana ce mata zuciyar alqur'ani, kuma babu ayan da ta kaita a cikin suratul baqara gabaki daya. Ya inganta daga hadisi a gurin daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma ita ce ma mafi girman dukkan ayoyin alqur'ani gabaki daya. A cikinta akwai sunan Allah mafi girma, Ismullahil A'azam, kamar yadda yake cikin hadisi madaukaki wanda yake cewa Ismullahil A'azamu allazi idza du'iya bihi ajaba fi 30. Sunan Allah A'azam wanda in an roke shi da shi yake amsawa da gaggawa yana cikin ayoyi guda uku ko surori guda uku. Suratul Baqara yana cikin suran Baqara. Wa Ali Imran yana cikin suratul Ali Imran. Wa Taha yana cikin suratul Taha. Da malamai suka bincika sai Hisham yake, amma a cikin suratul Baqara a wajen da Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A cikin Ali Imran nan ma Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya ta 2. A cikin suratul Taha inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anatul wujuhu lil hayyil qayyum aya ta 111. Ibn Kathir ya ce da wannan sura, wannan aya ta tattara bisa wato wasu jumloli muhimmai masu zaman kansu guda goma wanda dukkansu suna surace ne da zatin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma dukkansu girmama Allah suke yi da kadaita shi. Allahu Allah, wannan ana ce masa lafzul jalala, wanda babu wani ba wani wanda ake Allah yake ba shi aron wannan suna. Ba wani mai suna irin wannan. Me yiwa mutum idan yana da rahama daga mutane a ce wannan ay rahimun ne lillahi. Me yiwa mutum idan yana mulki a ce wannan ay maluku ne, sunan Allah ne al-maluk. Ko me yiwa idan mutum yana da kudi a ce wannan ay ganiyu ne, wato mai mawadaci, kaga sunan Allah ne al-ganiyu. Ko to amma Allahu babu wani wanda ya tantance ya ari wannan suna ya amfani ne ma'anansa allazi ya'lahu ilayhi al-qalal wanda dukkan halittu suke wato komawa da bukatun su gaba ɗaya zuwa gare shi kuma ba su iya rayuwa sai da shi duk halitta ba su iya rayuwa sai da shi wannan al-ilahu Allah sai ta Allah subhanahu wata'ala ya ce hal ta'lamu lahu sabila ka taɓa jin mai suna ga Allah Allah baya da mai suna to shi wannan lafazul jalala Allahu din nan jalla jalaluhu wanda girmansa ya girma alwahidu makadaici al'ahadu guda ɗaya alfardu makadaici as-samadu wanda ake dosa da biyan bukata zul hayatul kamila mai rayuwa cikakkiya albaki wanzajje adda'im madawwami allazi la yamutu wanda baya mutuwa alqa'imu wanda shike tsayawa ala tadbiri shu'unil khalqi bisa tsara yanda sha'anin halitta gabaki ɗaya yake tafiya bin ra'iyyati da talakawa da dukkan jama'a bin ra'ayati da kulawa da yanda rayuwar take wal hibzi da kiyaye ta daga lalacewa wat tadbiri da gyara duk wannan Allah subhanahu wata'ala shine yake wannan shine ma'anan Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wato aka ce wannan Allahu la ilaha illa huwa nan yayi magana akan wahdaniyatullahi ta'ala kadaituwan Allah ta'ala da sifan Allah ta'ala domin a san wanda yake da wannan sifa to babu fa kafircin ne kafirci da zai ɓuya masa babu shiriyan mai shiriya da zai ɓuya masa babu saƙon mai saƙo da zai ɓuyan masa don haka zai saka ma duk wani wanda ya bauta masa bisa aikinsa da ya yi farkon wannan aya ta fara da kore dukkan wani abun bauta wanda kafirai suke da'awansa cewa bai aka ce la ilaha illa huwa babu wani wanda ake komawa gare shi da bukatu gabaki ɗaya sai shi don haka su kafirai suna bauta wa gumaka suna ce ma na abuduhumu illa mene yuqarribuna ila llahi zulfa to babu wani bukata da za a ce ka bauta ma wani don haka ne in ka bauta musu za ka samu yardan Allah a'a Allah ne za ka bauta mu kuma ba a yi wa mutum biyayyan sai wanda Allah ya ce a yi masa biyayya kuma biyayyan iyakacin inda Allah ya ce a masa iya nan za a tsaya da ita na'am alhayyu wanda yake rayayye madawwami wanda baya mutuwa wanda ya sifantu da wanzuwa har abada alqayyumu mai tsayawa da gyaran halitta wato wanda shi dukkan halittu shi ne yake tsaye da tafiyar da su qayyumiyatullah ana cewa kamar yadda cikin hadisin ba dan qayyumiyatullah ba da komai ya gurgure saboda haka duk abin da kan shi a gine a tsaye to qayyumiyar Allah ne ta tsaye da su inda za a zara qayyumiya daidai da gashi filin gashi a cikin duniya a cikin kaunu gaba ɗaya zai rubuje saboda haka Allah shi ne mai tsayawa bisa tafiyar da halittunsa duk da ya yi mala'iku wannan an wakilta masa karɓar rai wannan an wakilta masa hura rai wannan an wakilta masa hura ƙahon tashin ƙiyama wannan an wakilta masa wahayi wannan an wakilta masa raba arziki wannan an wakilta duk kowanne da irin aikin da aka rubuta musu da kataba masu rubuta ayyukan bayi da wanda kuke suke kula da aljanna da masu kula da wuta duk waɗannan Allah ya yi su ne don nuna isan mulkinsa amma ba wai don sai da su aikin ya gudana ba kowa kamar gwamnatin mutane wanda in ministan kaza bai tsaya da aikinsa ba to shugaban ƙasa ba zai iya wannan aikin ba in ministan kaza bai tsaya to ba haka ba ne Allah shi ke gudanar da komai da kominsa shi yasa ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula shi ke riƙe da sama kar su rushe wannan me ya rike su qayyumiyatullah subhanahu wata'ala ita ta rike wannan samawati wal ardi la ta'khudhuhu sinatun gangadi baya kama shi wala nawmun balle bacci an fara da wanda yafi sauki zuwa ga wanda yafi nauyi shine aka fara da sinatu karamin bacci kenan nawmu babban bacci wato inna allaha la yanamu kamar yanda yake cikin hadisi Allah baya bacci wala yanbaji lahu an yanama bai kamata ma yayi bacci ba yahfidu al-qisa wa yarfa'uhu shi yake saukar da wato ma'auni yake daga shi wato dukkan yanda ake tafiyar da wato halitta shi yake saukarwa shi yake dagawa arwaito cewa annabi Musa alaihi salam ya tambaye ubangiji kin ubangiji kana bacci sai ubangiji ya ce masa ka je ka dauki kaman kwalaje guda biyu ka rike ba za mu ba za a baka amsa sai sai ba je ka dauki kwalaje wani abu ne kaman kwalaje kaman tangaran haka guda biyu ka rike su haka ka tuka su da ruwa kuma ka rike su shine ya je ya tuka su da ruwa ya rike su ya rike haka har ya gaji sai Allah ya tako masa barci sai ya fara gajiya yana gajiya yana gajiya yana haka haka sai wa'annan kwalayen biyu suka girgiza sai ɗaya ta bugi ɗaya ko sai suka fashe duka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to da ina barci sammai da kai haka ba su yanda kai din kai da kai 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 yanda ka gwara da suka warga din nan ga baki da inna lillahi wa inna ilaihi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'di ba wanda yake yanzu aka ce sama ta rubuto a tare ku tare ku tare so da aka Allah baya jaggedi balle bai malamai masana hakika suka ce wannan shi yake kore mana dukkan abinda musaddiha ko mujassima masu kamanta Allah da halittunsa ko masu yi wa Allah jiki wannan aya take kore mana haka cewa dan ya ce yana da kursiyu yana da al'arshi to yayi su ne dan shi kan mulki ba dan bukata zuwa gare su su ma bayan sa kuma in mutuna da hankali ma ai da babu Allah na nan babu kursiyu babu al'arshi to ina za ka kore shi an gane to sai suke cewa cewa da ya la ta kuzuhu silatu idan me muke dogara muna kin muna jindadi da me muke dogara dan kar mu yi miki kujera me sai ko ta ce haka yana dan yin gadan sai yana jikin kujera ko ba haka ba idan bacci ya wuce za a yi bacci kake a kan kujera in bacci ya wuce nauyin sa yayi nauyi sai bukatar ne eh sai gado ko ba haka ba dan bacci ya bacci sai gado bacci karamin bacci kujera in bacci ya yi bacci kujera ba za a bashi sai me ne sai gado to sai Allah ya nuna mana arzu da kursi baya bukatar domin la ta kudu hun silatu fa ya ta ga ila an ya ta da alal arz wala nawm fa ya ta ga an ya ta da alal sarir jinjati ba ya kama ji balle bukatu kujera balle bacci kuma ya bukati lele gado saboda haka Allah subhanahu wataala baya bacci baya jinjadi al-kursiyyu kursi yayi ta ne dan cikan mulki al-arshi ma yayi shi ne dan cikan da isan mulki lahu ma fi samawati wa ma fil ard abun da yake cikin sammai da abun da yake cikin kasai duka aina sa ne mulkin sa ne halittan sa ne bayan sa ne babu wani abu da za a ce kuma shi yake bukatuwa zuwa gare to nan ma duk dai rabbi ne wa kafirai cewa da suke cewa ai akwai wasu wanda su ne suke bauta musu saboda su kusanta su da Allah ko kuma su Allah ya fi karfin su ba su iya bauta masa da arziki ba sai dai su bauta ma waninsa sun bauta ma waninsa shi ya gaya wa Allah wayannan bayi ne kowa ya zai da bayin sa lahira ya ce to wayannan su ne suka bauta mu wayannan su a kiran ka bare ke cewa ma na abuduhu mu illa li yaqarribuna ila Allah zulfa a kiran su ke Allah ya fi karfin ka sai kai kana bauta maka shi kai sai dai ka bauta mu wani wani kuma shi ya je ya sanar wa Allah cewa ai wannan bayi na ke nan wanda suka bi ni shi kuma ai bawan Allah shi yasa su kafiran Makka ma lokacin da suke zaga Ka'aba suna tawafi a lokacin jahiliya suke cewa لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك muna amsa maka ya ubangiji muna amsa maka muna amsa maka baka da abokin tarayya sai dai abokin tarayyan da dama naka ne da shi da kayan sa duka kai kamar naka to annabi Allah adana lahu amma Allah ya karuna wannan ƙarya ne Allah bai ce su haka ba dukkan wani mutum duk daukakan da Allah ya bashi annabi ne ko malakun muqarrabun ne sunan sa dai zakaddin bawa a wurin Allah amma ba wanda za a bauta masa a ce ana bautawa Allah man zallabi ya so indahu illa bi izni waye isa yaje yace to a gurin sa in ba izinin sa ko me yasa malamai suka ce dan me yasa Allah ya faɗi wannan subhanahu wataala suka ce saboda a cikin surati yunusa an rawaito Allah subhanahu wataala ya kawo kafirai sun faɗa cewa haula isu sa'una indallah wayannan su ne masu cetan mu a wurin Allah wayannan gumaka haka nan a cikin suratul zumar Allah ya rubuta ya kawo mana cewa kafirai sun ce mana abuduhum illa liqarrabuna ila Allah zulfa ko to sai Allah subhanahu wataala yake wayanda kuke cewa su ne shufa'ukum a wurin Allah din to bari ku ga yanda bari ku ji yanda shaitan yake man zallazi yashau indahu waye isa yaje ya cewa Allah ina shaitan wani to sai aka kuma bada amsa wa wawayen musulmi da suke cewa babu mai ceto sai aka ce illa bi izni a ce illa din nan sai isa sanai to akwai masu yin ceton amma da me suke ceton bi izni man zallabi yashau indahu waye isa yake ceto a wurin Allah babu mai ceto illa bi izni sai da izinin Allah dan haka malamai suka kasa ceton kashi kashi akwai ceto babba shafa'atul uzma wanda ba mai yin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ceton ba ceton shiga aljanna ba dan haka da musulmi da kafirai duk sun ci amfanin wannan ceton ko da yake su kafirai bai musu amfani ba ceto ne daga atashi daga matsayin fili kiyama na can gwale gwale da azaba kowa ya san matsayinsa a zo a yi hisabi na aljanna tafi aljanna na wuta ita ce wannan shafa'a uzma akwai shafa'a ta umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya da Isra'ila yana ce ummati 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 wannan ceto ne wanda annabi yake wa al'umma su gaba daya wasu su wuce wasu fada wasu wuce wasu fada da rayuwa su wuce wannan ceto na biyu kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ce kan daidai ku wanda wani mutum haka kawai za a ce an cece shi ko manzo Allah ya cece shi ko wata annaba ya cece shi ko wani waliyin Allah ya cece shi ko wasu bayan Allah ya cece shi ko ma ɗanka ya cece ka ko abokinka ya cece ka ko yaron da ta haifa ya rasu yana jinjiri ya cece ka duk wannan wanda nassotin hadisan manzon Allah sun tabbatar da irin wannan ceto saboda haka ceton yake fuskokin ceto fa shi ma suka ce na daidai wannan aya ta tabbatar cewa ba mai ceto sai Allah ya ce kai na nada ta cikin masu ceto an je cikin kiyama ba haka kawai zaka je ka roki Allah ka ce Allah ya cece a'a sai Allah ya ce yayi izini wani zo ka shiga cikin masu ceto sannan ka shiga cikin masu ceto ko ka zo an auna naka ka kira ko an dubi naka hisabin ya wuce a ce tsaya ka ceci wani Allah ne ya izini wani ka tsaya ka ceci wasu mutane sai izinin Allah dan haka ba wanda zai zo ya ceto a filin kiyama su kuma gumon kansu waye ya izini waye ga musu ma cewa Allah ya yarda cewa wayannan za su yi ceto kaga babu sannan shi wanda za a ceta shi ma ba kowane irin mutum za a ceta ba la yashfa'una illa liman yurtaba mutane masu ceton ma musu izini su yi ceto ba su yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a ceta din saboda haka ba kawai kana cewa ne an riga an ba shi ceto shi kenan kawai wani wuce wani zo ka wuce a'a sai ka ce ya ubangiji wani din nan ka yarda ya wuce ya ubangiji ga wani ma ka yarda ya wuce ka kai an yarda da maganar neman ceto amma kuma sai ka consult din Allah din kuma a lokacin da kake naka aiki ba shi sa Allah ya sa misali a duniya office an nada ka officer shugaban kasa ya nada ka minister ko kai ne da mu aikatan kai komai da komai ya ba ba ta budget yayi ne amma menene kai ba minista kai ka ci gaba wurin kai da shugaban kasa ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza wanda muka shirya sai a kai maka fayil din kai ne in ka yarda a sai dozin abu a ci gaba da zantarwa in baka yarda ba fa minista baya da amfani dole sai a kura sai shugaban kasa ba bai yarda ba to kama salin duniya kama salin akhira yanda duniya take haka lahira take wanda ma aka izinin su sai su ma sai sun yi kanzalcin din Allah la ta ona kuma za su fita ba kuma illa liman nisaba sai wanda Allah ya duba aka yi clearing din sa aka san eh to ya tantance su kenan ya nan wa baina aidihim Allah yana da sani amma sanin nan da ake magana malamai sun yi magana ya wuce maganar sani irin wanda ka zata wato ma'ana yana da iko yana da ikon komai da komai yana ji yana gani yana da ƙarfi yana da kulda yana da komai akan duk abin da yake gaba gare ku ko yake bayan ka gaba gare ka a zahiri ko a bayan ka a zahiri ko kuma gaba ga kamun zuwan ka da bayan zuwan ka Allah ya san abin da aka yi kafin wannan generation din da abin da za a yi bayan wannan generation ma baina aidihim wa ma khalfuhum amma wala yuqulu bi shay'in min ilmihi su kuma ba wani abu daga cikin ilimin Allah da za su iya sani ai Allah zai yi kaza ko Allah yana kaza ko Allah ya shirya kaza ba wanda zai san wannan sai ya ce mene illa bima sha'a sai da abin da Allah ya so a sani in ya so a sani sai ya sanar da wasu daga cikin bayansa zababbu kaza 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 amma haka kawai ta kato sani to ba yiwuwa kamar yadda naji wani malami yau da safe yana tafsiri wannan malamin ni na yayi adalci ala ayi hali duk da dai shi ma ya dan yi dai shiriri da amma yayi adalci kuma inda a ce sun fahimci yanda bayan Allah suke bayani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi ma ya fahimta duk da tafiyar mu ba ɗaya da shi ba to ai abu ne mai sauki mu ma duka tafiyar kenan yana maganar cewa eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwa na gaibi wanda Allah ya kira shi ya nuna masa ya ce wannan kaza ne wannan wannan itiqadin shi kenan itiqadin shi kenan su ma sun yarda su ma sun yarda cewa Allah ya gaggaya wa manzon Allah to akwai al-ilamu bil gaibi akwai ilmul gaibi wai ya raba shi al-ilamu bil gaibi da kuma ilmul gaibi sanar da kai game da gaibi da kuma sanin gaibi to sai ce su sun yi imani da al-ilamu bil gaibi to mu ma ai wanda muka imani da shi kenan shi ne nace da ya sun fahimta sai a zama daidai babu wani kuma sauran gaiya mu ma abin da muka yarda da shi mu ma mun imani da al-ilamu bil gaibi ne ai mu ma ba mu ce masa wancan ilmul gaibi da suka dauko ba mu da ba mu ce annabi yana da ilmul gaibi ba sai dai mukan ce annabi ya Allah ya sanar da shi gaibi ko ya san gaibi wanda Allah wani irin gaibi wanda Allah ya sanar da shi to haka duka wannan shi ma bangaren al-ilamu bil gaibi sanar da shi gaibi to wai ai wannan ba su da jayayya Allah dama ya sanar da annabawa ya sanar da zababbun bayinsa kamar yayi ta kawo misalai irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a yi mata kafiyatun ariyatun kafuntajin alkiyama amana za a dauke ta a bayan kasa irin wa'annan abubuwa da yayi ta kawo ya fito wa'annan sunan su al-ilamu bil gaibi amma ilmul gaibi Allah ya san abu yana koyi kawai ka je ka kato kai sai ba zai yi ba to waye dan Allah mu in za mana adal mu ma mun yi daga wannan haka wani Allah bai so kan annabi bai san Allah ya koya abin da bai so annabi su so sai annabi ya tafi sani haka duk wani abu ne wato dai kawai ana yawo da hankalin mutane ne amma inda za a tsaya a fahimci juna sai mu fahimci a ce abin da muke faɗa su din ma shi suke faɗa ai su cewa su kai ba wanda ya san wani abu na gaibi to yanzu daga baya ne suka dawo suka ce sun yarda akwai al-ilamu bil gaibi ne sa suka yarda da al-ilamu ne saboda mun sanar da su ga wasu abubuwa wanda annabi ya faɗa kuma gaibi ne ko Allah subhanahu wataala kuma muka nuna musu ga ayoyi da yawa wanda yace tilka min anba'il gaibi nuhihi ilayka labaran gaibi ne muka sanar da shi to kuma gaibi aka ce kashi biyu ne shi ma gaibun mada wa gaibun muntazir. Akwai gaibi da yake buɗe, akwai gaibi da ake jira, wanda yake ban mamaki ka faɗa wanda ake jira, wanda yake dan ma kuma gaibi ne. Allah ya kira shi gaibi domin da yake tilka min aba'il gaibi nuhi laika ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahu ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun. To wannan gaibi ne, gaibi ne ma don kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi rigiman rainan Maryamu tsakare da tsakare wajen Annabi Zakariya da sauran lokacin da aka yi ƙwarai a duka kafin a haifi manzon Allah. Sai Allah ya ce masa, ai labarin gaibi ne wanda aka yi ba ga nan, amma yanzu ga shi muna gaya mana, kana gaya wa mutanen Makka kuma ai kuma za su mamaki a ina Annabi ya je ya samu wannan labarin. Kaga gaibin ba za shi gaibin yuntazar shi ne abin da zai zo nan gaba. Gobe za a yi kaza, kuma Annabi Isa, Annabi Isa ma shi ya fara faɗan wannan, shi ma ya san Allah ya sanar da shi, unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakkaruna fi buyutikum. Ko shi ga musu abin da muka ci da abin da muka ajiye a ɗakunan ku. To akwai wani gaibi shi kuma, shi ma yana cikin kaman gaibin maza ne, amma gaibin khafiyun ne, kaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abbas. Ko Abbas za a zo yakin Badar, sai ya samu Ummul Fadli ya ce mata, ga ukiya nan guda 20, ukiya 20 kamar ka ce 200 ko sama da haka, ki ajiye, ban san abin nan da za mu je yayi zai faru ba. In muka je ni muka aka kashe ni, to ga shi nan sai ki raina ɗanki Fadlu da Abbas da shi, idan kuma na dawo zan karɓi kayan. Can tsakan dare ana gobe za a fita yaƙi, za su taho daga Makka su taho yaƙin nan. Can tsakan dare su biyu a ɗaki ya mata wannan bayani, ya ba ta a ɓoye, ta je ta ɓoye. Ba aka zo aka yi yaƙin Badar, aka samu Abbas a cikin kamammun yaƙin Badar, aka kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sassauta masa ɗauri, don yana ta niki saboda an ɗaure. Aka yi ta saboda baffan mutum ai dan uwan babansa ne, duk da dai ba mutane ba ne. Aka kwace wani kuɗi a nan, sai za ku kwace yake kuɗi ne da ka ɗauko za ka yaƙe mu da shi, haka dole ne mu raba ka da shi, za ka yi ƙarfi da shi a kan mu, ba ka dogi zumunta ba. Sai dana Umar, sai dana Abubakar, sai dana ta zargi, kai wallahi ba ka yi da ɗauko ko kuwa. Sai kai ɗin nan za ka zo ka yi ta ba ka dogi zumunta ku da Annabi ba da zai ka fito cikin wanda za ku ko ku yaƙe mu. Kun mu mun ne sai ita fa dalle ku kan bara ku ba ita wa ai kuma ta nan ta wa ai ko kike da ni. To sai aka ce yan nabi da daddare da yake ni tun sai yawa sai ka sassauta masa dauri. Shi ya ji dadi an sassauta masa dauri da safi, sai Annabi ya ce a gallaza masa biya. Gallaza masa biya kudin sai ki nabuwa ai ya ka masa sauki da daddare bai sha mu da dauri ba. Sai shi ne sai ke manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya Muhammadu, kana son ka koma babban ka ya koma Makka ya rinka bi lungu lungu gida gida yana bara yana roƙon abinci a hannunsa, ya ce kar ka gaya min ina uƙiya 20 da ka ba Ummul Fadli kake ta ajiye, in an kake ka raba ta ci abinci, in kuma ka dawo za ka karɓi abin ka. Mutum Muhammadu kuma in da za ka san za ka yi bara kake ka je za a ajiye a gida ki za ka kawo mai. Sai ce wallahi, ya ce wallahi tallahi ba wanda ya ji wannan bayanin mun fiye da tsakan dare sai da mun lalle ko ina na gaba ko yake. To Allah ya ga, daga nan ne Abbas jikin sa ya karye, zuciyar sa ta karye ga baki daya, yake to gaskiya sai annin Muhammadu na Allah ne ba wanda yake ga masa abu ba. To kaga wannan ne gaibi ne, to boyayye. Amma shi ma ya ɗan shuɗe tun na kwanakin baya, amma ba an yi shi ne kuma shi kuma bambancin su da irin wannan gaibi na su Zakariya, ba an yi shi ne kowa ya sani ba, wani abu ne a ɓoye, amma Annabi ya gaya masa ya ji ya gani an sanar da shi. To wa'innan su ne kashe-kashen gaibi. To amma dai Allah subhanahu wa ta'ala shi yake buɗewa ya sanar ma wanda ya ga dama, in ya sanar masa sai ya sani, wanda bai ga dama kuma ba zai sanar masa ba. Ba su kewayewa da iliminsu sai abin da ya ga daman su sani shi suke sani. Wasi a kursiyyuhu samawati wal ard, kursinsa ya yalwaci sammai da ƙasai. Kursiyyun Allah ya zai haɗe sammai da ƙasai gaba ɗaya. To ba da haka wasu abubuwa sai dai ka ji su, ka yi imani da su, amma ba za su iya fahimtar su. Kursi ta haɗe sammai da ƙasai, to a ina kursin ta ce? To kaga mu kai a wurin sai an ce ƙasa an gama kurewa, in an ce sama an gama kurewa, to an ce maka ita kursi tana nan, kuma in an ɗauki sammai duka bakwai aka zuba a kan ta, aka yi ƙasai aka zuba, haɗewa za ta yi, ba ta ji komai ba. Dan an tambaya a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam, da za a jefa sammai da ƙasai a kan kursi sai ka gansu kamar an jefa ƙwandaloli guda bakwai a kan bayan garkuwa. Wannan shi ne kursiyu. To sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ina dangantakan kursiyu da al'arshi kuma? Sai ya ce ai duk girman kursiyun nan ita da za a ɗauke ta a killata a kan al'arshi ko cikin al'arshi, to yanda ka san za ka ɗauki zobe haka ka yi tiro da shi a tsungurmin jeji ka je nemansa ka rasa inda ya faɗa. To haka za ta kursiyo za a rasa ina ta faɗa a cikin al'arshi. Suna sama, ai ana maganan duk ya wuce sama ya wuce ƙasa, suna cikin wani abu ne wanda yake kaunu na Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawwana innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Sama fa zancenmu ne sama, kowa da irin zancensa. Yanzu wanda yake kan wanda yake kan sidratul muntaha, shi fa da sama ta ɗayanmu, da sama ta biyunmu, da sama ta ukunmu, da sama ta huɗunmu, da har zuwa sama ta bakwanmu, me ya wurinsa? Ƙasa ne shi a wurinsa. Sama da ƙasa ya dangance ka ne. Mu yanzu nan muna cewa sama, muna cewa ƙasa, ko? To ƙasa kuma akwai wanda su kuma can za su ce sama. Sai sun zo gurinmu su ce sun taho sama. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa malamai suka ce har yanzu Allah bai gama ma yin saman ba, sammai ɗin ba. Har yanzu kuma mabincika falaki sun tabbatar da haka. Da aka zo kuma aka duba a Qur'ani sai an ga haka ne. Mabincika falaki masu tafiya cikin binciken taurari sun ce har yanzu kusan ji an yi kusan ga kamar an yi wani abu ya fita ya yi wani kamar duniya daban sabuwa. Sai aka tambayi malamai haka na yiwuwa? Bayan Allah ya ce ya halicce su fi sittati ayyamin aka ce ai farawa ne ba gamawa ba. Saboda ne, saboda Allah subhanahu wataala ce wassama'a banainaha bi aidin, sai ce mene? Ko inna lamusi'un, har yanzu muna expanding, muna ta buɗawa. Saboda haka har yanzu faɗaɗa sama, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. Don haka kuma ashe Allah da kansa ya faɗa cewa bai fa gama aikin ba. Saboda ne ya ce ne kulla yaumin huwa fi sha'an, kullum yana aiki, kullum abin da Allah ya ce Allah yana da aikin da yake yi. Na'am, wala ya'uduhu hifdhuhuma, amma duk girman sunnan da duk abin da yake cikin sunnan kulawa da su, yanda kamar yadda za a ce an ba ka shugaban ciyaman na central market hankalin ka ya tashi, me ake a layi kaza, me za a yi a layi kaza, yaya ake tafiyar da kaza, ba duk wanda aka bashi mulkin duniya yana damuwa ɓangarori department ɗinsa yaya suke tafiya, ba yana da wannan ba. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce la ya'uduhu hifdhuhuma, kulawa da me ake ya ce duk bai dame shi ba, komai a fili yake a gabansa, a gabansa zafin Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wani abin da zai ce kaza ya ɓoya, yaya ne kaza ke faruwa, wannan duk bai dami Allah ba. La ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu, Allah shi ne maɗaukaki wanda babu kamansa, al-azim wanda yake mai girma. Na'am,
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
لا إكراه في الدين باب تيلس أتكن الدين wato ma'ana ba za a kama mutum koda an yi yaki ne ba za a kama mutum a ce dole dole ka musulunta ba musulunci bai ce ai haka ba malaman sai ta maganganu akan ma'anar la ikraha fi din din suka ce a ka sauka ne kafin a ce a yaki kafirai amma bayan an yaki kafirai maganar la ikraha fi din ya wuce saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce qatul musyrikina to amma malamai daga baya suka dawo kuma wasu malaman kamar Hassan da Katada suka ce wannan aya khassa fi ahli kitab da ahli kitab ake Allah ya kurhu ala al-islam kar a tilasta ahli kitab ko an ce su yaki ko ba su yaki ba kamar yahudu da nasara ake su musulunta ba da an yi addu'a jizya bayan an zo an sa su ba da jizya amma mushrikul arab amma kafirai masu bautan gunkin larabawa wala yuqarruna bil jizya ba za a ci su ba da jizya ba kuma sannan a tabbatar da su akan kafirci wala yaqulu minhum ba abin da za a karba a gurin su illa al-islam sai da ko su musulunta aw sai ko kuma a hada su da takobi wani zancen yake ma'anansa wanda ya shiga cikin musulunci ta hanyar musulmi sun yaƙe shi sai aka ci ƙarfinsa aka ci ƙasansa ya dawo ya shiga musulunci to kar musulmi su rinka ce musu wa'anda suka musulunta a dole babu tilasta a cikin addinin musulunci wato ba wani wanda za a ce wannan ya musulunta a tilasta ne indai mutum ya musulunta kawai a barci a matsayin musulmi ne babu tilasta a kansa wasu kuma suka ce la tukrihu ala al-islam kada ku tilasta mutane su musulunta wannan ma yana da ƙarfi sosai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a tilasta wani ya musulunta in mutum ya musulunta shikenan in bai musulunta ba ya zo ba da kansa ya kuma zauna a ƙarƙashin daular musulunci ya kuma yarda da musulunci kuma kada ya nuna tare mana da fitina shikenan me ne hikimar haka aka ce in aka rinka tilasta mutane su musulunta abinda zai faru shine za a yawaita munafukai kuma in an yawaita munafukai to musulmi za su zama to ba su da kwanciyar hankali musulmi za su zama ba su da tabbacin cewa ga asalin musulmi gaskiya a cikin dan haka kuma a bar mutum ya musulunta a ganin damar su inda ga damar musulunta ba a kyale an gane na'am to Allah subhanahu wata'ala yace tabayyana ruddu shiriya ya bayyana min al-gayyi daga bata an gane waye shiriyayye ko kuma an gane waye bata ce ko kuma a'a shiriya al-halal bayyinun wal haram bayyin kafirci fili yake kowa yake kafirci ya san yana yi ne ba bisa hujja ba musulunci a fili yake duk mai musulunci ya san yana yi ne akan hujja shine ta bayyana ruddu min al-gayyi an gane kafirci ba abin yi bane an gane musulunci kuma shine abin yi dan haka ba sai an tilasta ka ba in ka musulunta ruwan ka in ba ka musulunta ba za ka zama da sakamako kamar ya kafir bi dagutu wanda duk ya kafirce wa dagutu ya yi min billahi ya yi imani da Allah faqad tamsaka wannan yayi riqo bil urwati al-wusta da igiya wanda take mai ƙarfi wato yayi riko da gaskiya shi sun sai aka kira gaskiya gaskiyar sai aka tabbata shi da cewa al-urwatul wusta igiya wacce take mai ƙarfi shine ma'anan yayi riko da gaskiya shine ma'anan yayi riko bil urwatul wusta lam fa laha wanda babu yankewa a gare ta ita igiya mai ƙarfi ba ta yankewa wato musulunci baya lala baya canzawa baya kaskasta baya komawa baya wallahu Allah sami'un mai jin abubuwan da kuke faɗa ne zai muku sakayya wanda ya faɗi alheri Allah subhanahu wata'ala yana jin sa zai baki ladan alherin da ya faɗa wanda ya faɗi sharri Allah yana jin sa zai masa mummunan sakamako na sharrin da yake faɗa alimun masani ne da halayenku ya san kowa ko ina sako ya kafa duka aikata saban Allah ko ina sako ya ka aikata abinda ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana jinka yana ganinka zai kuma maka mummunan hukunci daidai da laifinka ko ya baka kyakkyawan sakamako daidai da biyayyarka nan
Allahu waliyyul ladina amanu bi kumidhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وأولئك أصحاب النار فيها خالدون.
نعم. الله ولي الذين آمنوا. Allah shine mai jibantan waɗanda suka yi imani, wato shine mai kula da halayen, shine mai jibantan al'amarin, shine mai daukan nauyin, shine mai taimakon su, mai rinjayar da su, saboda haka duk abin da Allah yake mu'minai su kawai su je su, Allah ne mai rinjayar da su, Allah ne mai taimakon su, kar su ji tsoron komai. Allah shi yake ya dauki nauyin kiryarwansu. Allah shi ne ya dauki nauyin tsayar da hujja da suke yi akan waɗanda suke maƙiyansu. Allah shi ne mai jibantan wato kyawawan ayyukansu. Shi yasa yufurijun yake shi sai su gina zulumati daga dufannin kafirci ila nuri zuwa ga hasken shari'a. Allah ya dauki nauyin muminai, shi ne mai tusa musu shari'a. Shi yake fitar da su daga kafirci, shi yake shiryar da su zuwa ga shari'a. Sai sa mutum nan da nan sai ya imani, ana mamaki amma sai ya ji abinda aka faɗa nan gaskiya ne, yanzu ya san hankalin sa ya kwanta sai ya karɓa sai ya shirya. Walladina kafaru, su kuwa waɗanda suke kafirai, auliya'uhum at-taghut, masu jibantan al'amarinsu, ko da yake asalin mai jibantan al'amari na haƙiƙa na gaskiya shine Allah ko, amma ma'ana wanda suke batar da su suke musu waswasi, suke sa musu shakka, suke kawo musu labaran tuttuka waɗanda suke na shirme, wanda suke sa su a daji, wanda suke musu wannan su ne tagutu. Tagutu su suke musu wannan. Yakhrujunahum, suna fitar da su minan nuri daga hasken shari'a, domin kafin su faɗaka suna cikin haske ne, suna tsakanin shari'a ne da ƙasa ko, to amma sai su janye su daga ɗan sauran hasken da suke da shi, sai su tura su kuma ila zulumati zuwa dukanni, wato sa su cikin shakka ko sa su cikin ɗemuwa ko sa su cikin kafirci. Ula'ika, masu wannan aiki ashabun nari su ne ƴan wuta, humsu khaliduna, masu dawwama ne fiha a cikin wutan har abada. Nan.
Alam tara ila allazi hajja Ibrahima fi rabbi an atahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahimu rabbi allazi yuhyi wa yumit. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
ألم ترى إلى الذي هاج إبراهيم في ربه بكذو النموند يكي جايي دا النبي إبراهيم أتكين أبنجد سبا شيني سكتي نمرود بكين كاتري وندي دا أونتي واشي ألاني شيني وندي جايي دا النبي إبراهيم أتكين شأن أبنجد. An ce sarkin Babila ne, ɗan Kan'ana ne, ɗan Kan'ana ɗan Kush ne, Kush ɗan Samu ne, Samu ɗan Annabi Nuhu. To shi na Maruzu shi ne wanda ya yi wannan jayayya da Annabi Ibrahim ɗin. Wato baka sani ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka da labarin wanda yake jayayya da Annabi Ibrahim akan Ubangiji. Annabi Ibrahim yana nuna masa Allah mahalicci, shi kuma yana cewa shi ne Allah, shi ne Ubangiji ɗin. An atahu Allahul mulka, dan Allah ya ba shi sarauta, mulkin Babila, ƙasar Babila duk tana hannunsa, shi ke nan yake ganin kamar ya gama da kowa da kowa. Babila ɗin nan yanki ne na Sham, wasu suka ce Sham ne gabaki ɗaya, wasu suka ce ta ma ta Sham ɗin gabaki ɗaya. wannan mulkin da Allah ya ba shi sai ya rode shi sai yake ganin saboda duk sarakuna da yake jin motsin su sun yi kauya gare shi a karkashin shi yake ba da umarni a duk yankin kasashen da suke da ya sani da yake kusa da shi to wannan abu da yake yi na karfin mulki kawai sai yake ma aiki ne Allah sai yake ganin aiki ne Allah tunda dai duniyar gaba daya duniyar da ya sani gaba daya shi take ji babu wani wanda ake masa jayayya sai shi sai ya dauka shi ne Allah an ce shi ne farkon wanda ya jaddaren shi a bayan kasa ya kira kansa Ubangiji to sai annabi Ibrahim Allah ya aike shi ya je ya kira shi zuwa ga musulmi annabi Ibrahim ya je ya gaya masa ya zo ya bauta wa Allah sai ya ce waye Allah ya ce Allah shi ne mahalicci na mahaliccinka mahaliccin komai wanda yake rayawa kuma yake kashewa in ka ga mutum a raye Allah ne ba shi rufe in ka ga mutum ya mutu Allah ne ya kashe iz qala ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ce rabbi allazi huwa wa yumitu ubangiji na shine ubangijinka wanda yake raye mutane su rayu su gama rayuwar su wa yumitu ya kashe su kuma lokacin da ajalin su ya kare abinda annabi ibrahim yake gaya masa kenan qala namarudu sai yace ana uhi wa umitu ai ni ma ina rayawa ina kashewa sai annabi ibrahim ya ce masa to nuna mana yanda kake rayawa kake kashewa ka nuna mana misali sai yace aje kurkuku a debo mutane guda biyu kurkunoni wanda ya yanke musu hukuncin kisa yace wayannan duk aje a kashe su to sai aka je aka debo musu su aka zo da su sai yace kai da na ce a kashe ka ko sai ku bina rayawa sai da ji yace kai kuma wannan kuma ku je ku kashe sai aka je aka ji yace ka ga na raya daya na kashe ɗan abin da yake nan dan saboda kidahumanci dan an ce shi yana daga cikin jahilai ya fi fir'auna jahili sai sa Allah ya masa kisan wulaƙanci ko da yake na fir'auna ma na wulaƙanci ne amma shi nan shi ya fi wulaƙantuwa na'am ala ibrahim da annabi ibrahim ya ga abin da yace oh haka kake yi to akwai wani aikin kuma da ubangiji na yake yi yace menene yace inna allaha shi allah ya fi bi kimfi yakan zo da rana ne min al mashriqi ta gabas to kai saboda mu ga ikon ka ka nuna irin naka ikon ku saba da wancan allah din tunda shi namu ta gabas yake kawo rana sai ya fadar da ita sai yamma to kai ka fito da taka daban ba tashi ba ta yamma sai ta faɗi ta gabas ya ci bikin su min al-magharibi fati biha ay min al-mashriqi fati biha min al-magharibi yana zuwa da rana daga gabas kai ka zo naka da naka daga yamma shikenan sai ya riki sai ya rasa ne sai ga annabi Ibrahim ko buhitan ladhi kafara anan aka ruda da aka rikitar da wanda ya kafurta hujjar ka ta yanki والله الله لا يهدي القوم الظالمين باي تليم متانن da suka zalunci kansu da kafirci to daga nan sai koma aikin karfi cewa a samu annabi Ibrahim aje aje fa ki a wuta da sauran su sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyyu rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin